وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
اللهم اجعلنا منهم. الله سامونا اللهم اجعلنا منهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah muna ƙara godewa Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai mai ikon yi da hanawa wanda ya kaddara rayuwar mu zuwa wannan rana mai girma a cikin addinin mu mai girma a cikin dariƙar mu mai girma a duniya mai girma a lakhira. Wannan ranar Juma'a shugaban ranaku ce rana ce ta Idi ga al'ummar musulmi kamar yadda muka ja hankali jiya cewa lallai mu je Juma'a girman Juma'a har ya kai ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da Imam Al-Alusi ya kawo ya ce ita Juma'a takan zame wa mutum matsayin haji da umra ma wanda bai samu daman yin aikin haji da umra ba to in ya koma ga Allah Juma'o'i da yake zuwa ne za a tara su a mayar masa da su haji da umrar sa. Allah ka maimaita mana, Allah ka karba mana. Muna cikin mun dawo yau muna 7 ga watan Ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama 1443. Gara mu rika maimaita dan da safi na ji an tambaye wani a radio ya gagara fada ya gagare ce yau kaza muke ga watan musulunci hijira kaza sai ya fara cewa 1330 da nawa can dai bai rike abin ba ce subhanallah. Mun dai daidai da 8 ga watan 4 miladiyar annabi Isa 2022 mun sake dawowa kan karatun mu a wannan masallaci mai albarka tare da mutane masu albarka a cikin wannan wata mai albarka a kuma wannan sura mai albarka suratul Al-Qur'ani suratul Fussilat sura ta 41 kamar yadda muka taho jiya mun yi maganar aljanna idan ba a manta ba don ja hankali akan ta lalle kowa ya dage nemi aljanna malamai suna gaya mana sifofin aljanna su ne suke ba mutum aljanna akwai sifofi tara in mutum ya lazimci sifofi tara to insha Allah ta'ala zai samu aljanna. Na farko dai imani saboda aljanna gidan masu imani ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tadkhul jannata hatta tu'minu ba za ku shiga aljanna ba sai kun yi imani. Sannan na biyu sallah aljanna gidan masu sallah ne duk wanda yake so shiga aljanna to fa dole ya dage da sallah ta farilla ya dage da sallah ta nafila saboda wani sahabi Thawbanu yayi tayo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hidima sai ranan ka annabi ya kira shi yace me yasa kake ta wannan hidimar ne me kake so ne me bukatar ka yace ya rasulullah abinda nake so bukata ce guda biyu ina son aljanna kuma aljannan ma ina so ya zama makocinka uhibbu murafaqataka fil janna ga gidanka ga gidana haka nake so aljanna. Annabi ya ce masa to indai haka kake so inni ala nafsika bi kasratis sujud ka tambaye ka taimake ni da kanka wato da yawan sujada shine sallah ka zama mai yawan sallah lalle mu dage da sallah. Sannan na uku al-iradu anil lagwi wato nisantan wasanni da yasassun magana wato yasashiyar magana harcin kai zama magana mai kyau yake faɗa. Sannan kuma ka zama kana bijirewa yasashiyar magana wannan yana da alaka da karatun da Allah ranmu ya ja mana yau shi yasa dai kokari in bude da shi Allah ya yi bi yan aljanna kad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un wal ladhina hum 'anil lagwi mu'ridun sune wanda idan akai yasasshiyar magana sai su kauda kai kar ka dauka cewa duk maganar da aka gaya maka sai ka bada amsa a'a akwai maganar da in an gaya ma ita ba ta da amsa shiru kawai za ka yi eh duk lokacin da za ka yi magana sai ka duba amfanin maganar Abdullahi bin Abbas yana cewa la tatakallam illa bima la tatakallam fima la ya'nik kada ka yi magana cikin abin da bai shafe ka ba yace sannan kuma wada'il kalam fi kathirin mimma ya'nik cikin abin da ya shafe ka ma kar ka yawaita magana hatta tajida lahu mawdi'a sai kaga inda ya dace kai magana sai ka fadi kuma maganar da ta dace yawwa waqulu lin nasi husnan ga mutane magana mai kyau in ka san magana da zaka faɗa ba mai kyau bace to kar ka faɗa in kuma wani ya ma magana banza to kai kar ka maida masa da magana banza kamar sama na wani daga cikin mawaka da wani ya masa zambo yayi waka ya zage shi mawaki ne da basarake mawaki ya zage basarake amsar da basaraken ya bashi yace mu mun kai ka san mu ne har ka san mu ka zage mu da ka kai mu san ka da mun san ka mun rama amma baka kai mu san ka ba tunda baka kai mu san ka ba za mu rama ba eh mu mun san mun kai ne mun kai a san mu ne har aka san mu aka zage mu kai kuma da ka kai a san ka da an san ka an rama to amma ba a san ka da haka ba wani rama da za a yi kenan eh an barka kawai haka walladhina hum anil lagwi mu'ridun da haka dole mu zama masu wato kauda kai ga dukkan abin da ya shafi shiyar magana sannan sifa ta hudu ada'uz zaka walladhina hum lizakati fa'ilun sune wanda suke bada zakar dukiyoyin su bana nisabin zakka in ba na manta ba a wannan wata na ramadana yana kamawa miliyan 1 da 197 da 680 wanda duk kudin sa ya kai wannan adadi na miliyan 1 da 197 da naira 680 suka zama sun cika shekara guda kuma mallaka sa ce shi kadan sa nasa ne dukiyar to lalle zai cire kashi 1/40 ma'ana za a kasa wannan miliyan 1,197,680 za a kasa kashi 40 sai ya bawa Allah kashi 1 wannan zaka malamai suka ce tana da fassara guda biyu wato kuma duka yana amfanar wanda ya bada zakka din mana in an ce az-zakatu a larabci ana nufin tsarkakewa khudh min amwalihim sadaqatan tudahhirhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim ka karba daga dukiyoyin su sannan wannan karbar da zaka yi na zakka dukiyar su tuzakkihim biha zaka tsarkake su ne da wannan zakka din wa tudahhirhum tuzakkihum wa tuzakkihim biha zaka tsarkake su zaka ainihin tsaftace musu dukiyar su wanda yake nuna maka zakka tana tsaftace dukiya sannan haka in an cire shaddan an ce zaka to nan kuma aina ma wato ya karu ma'ana ne yake nuna maka fidda zakka a cikin dukiya yana karata ka je kai interview da masu kudin da suke cire zakka da wanda ba sa cirewa wallahi wanda suke cirewa sai sun gaya maka cewa dukiyar su tana karuwa fiye da wadanda ba sa cirewa ban taba ganin wanda ya sa fidda zakka a gaban sa cikin dukiyarsa ta kare ko ya samu kare arziki ba amma mun ga mutane da yawa da ba sa fidda zakka sun yi tashin me ake cewa gishirin andir ko fu sun yi kudi amma kudin sun zo sun rasa suma a inna kudin suka bata ko a tura kayan ya lalace ko kuma in masu alaka da harkar custom ne ya kama jarrabawi dai ga haƙƙin Allah ba a cire ba ga kuma an fada cikin wani yanayi malamai suke cewa saboda amfanin zakka wato akwai wanda Allah yakan kiyaye musu dukiyar ma jarrabawa ma ba ta fada kan dukiyar din da ana cire mata zakka an samu ne Alhaji a Kano a gobara ya kama a kasuwar da yake da shago aka yi ta buga waya ana ta magana ka zo ma aka cire kayan ka yace a shi wuta ba za ta kona mar kayansa ba me dalili yace ba haƙƙin Allah a ciki duk abin da ya kamata in cire na haƙƙin Allah na cire ni ko na san Allah bai zai bari a kona min kayana ba kuma haka aka yi wata tana zuwa daidai shagon sai ta kalmashe sai ta tsalle ta koma wani bar'in ta kama amma shi dai shagon sai yana tsakiyar shaguna bai kone ba gari ya waye kawai ana can da yayi jaje shi yazo ya saki bude shagon sai ya zaman sa shi yace na san na cire haƙƙin Allah Allah bai zai min haka ba dan haka a kiyaye sannan sifa ta biyar hifzul farj ko hifzul furuj kiyaye al'aura wato nisanta zina nisanta zina hanya ce ta samun aljanna shi yasa zaka ga kullun yadda malamai suke gaya mana Allah ya mana mafita amma waɗanda suka zo su ba su kokarin tare mu she jakadun shedan masu tare mu wanda ba su so mu samu aljanna suna so sai mun keta iyakar Allah shawa a jikin dan adam tana da magani kuma Allah ya bada maganin ta ya ce maza su yi aure ya ce mata su yi aure kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja hankali ya ce maza su aurar da su ainihin ma'ana su aurar da ƴaƴansu maza kuma su aurar da ƴaƴansu mata to sai muka zama wani mun shiga wani gagarari da yawa musulmi ba mu jin cewa kai wa danka namiji aure wajibi ne a kanka to da ya zama mun daina yau ƴaƴanmu mazan aure sai matan ma muke ganin kaman yi musu auren ba dole bane wannan yasa sai kaga mace ta kai tsawon lokaci a gidan iyayenta basu yi mata aure ba saboda wani buri da suka sa a gaba wanda kuma wannan burin ba burin lahira bane da yawa ma inda za ka yi interview da su sun fi bukatar su yi aure din malamai suna faɗa zan gaya mana wannan hakika mu sani yarinyar da ta kai aure ba a yi mata aure ba to fa iyayenta su sani suna cutar da ita don ba ta samun cikakken bacci haka malamai ta jiriba psychology suka tabbatar ba za ta yi bacci ba in ko da za ka gwada dan akwai wanda aka taba gaya irin haka ya je ya gwada a gidansa da za ka je 12 dare ka yi magana ko kai gyaran murya a gidan kafin iyayensu mata su motsa in akwai ƴan matan da suka yi aure ba su kai ba a musu aure ba sai su riga iyayensu motsa saboda baccin su baya nauyi ko da ma sun yi bacci din to kaga kenan wannan wani nau'i ne na cutarwa mu kiyaye mu ainihin zama irin rayuwar magabata abinda suke yi iyayensu mata shine ki zabo miji in aurar da ke ki sama wa kanki uba tun kafin ubanki ya koma ga Allah in ubanki ya koma ga Allah kina da uba ma'ana ai miki aure ki haifi da wannan dan ranan da karfinki ya kare abinda babanki zai yi miki na dawainiya wannan dan zai yi miki haka nan in namiji ne zai ce to wani zo ne samu mata a maka aure ka sama wa kanka uba tun kafin babanka ya koma ga Allah ma'ana dan naka da ka haifa lokacin da karfinka ya fara karewa to shikenan shi kuma a lokacin ma ya kawo karfi sai ya tashi duk abin da za a yi da an ka da ka kamo ka za a ce a baba zauna kai kam da Allah ka ba zauna Allah ya baka mu kam ai sai kai zaman ka eh kai dai kai ta mana addu'a amma duk abin da ya kamata za mu shiga mu fita wannan duka albarkar aure ne to shikenan sai aka zo aka hana auren ana a kokarin cirewa maza soyayyar aure ana kokarin cirewa mata soyayyar auren wanda har ya kai ga yanzu a al'ummar mu nan saboda matsalar rashin kiyaye farji mun fada wata wani sakon da har mutanen annabi Lutu ba su saba irin wannan sabon ba shine abin da ake kira sihaq mahadigu kuma ba abin da ya jawo shi illa tsadanta auren nan da aka yi da ainihin rashin kulawa da abin da ya shafi auren wuri sai kai ga mace in ta leka ta leko ta ga in ba ta da tarbiya bata samu iyaye na kwarai ba bayan da za ta yi ta biya sha'awarta ba za ta kuma iya zuwa ta yi zina ba sai ta yi abin da ya fi zinan muni sai ta samu kawarta kawai sai ta aure shikenan sai su rika madigo a tsakaninsu to duk wacce ta saba madigo ba za ta yi aure ba za ta yi auren namiji ba to haka maza wasu su barke da zinace wasu barke da luwade subhanallah to kaga lamari ya lalace sai ya zama wajibi ne ƴan uwa mu tashi mu farka mu dawo kan koyarwar mu ta addinin musulunci gaskiya nan muna fadanta kullum ba za mu kuma fasa fada ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya fade ta bakin da baya kariya yace yumnul mar'ati aisaru ma'unatiha yace albarkan mace shine saukin dawainiyarta bai kayya kayya saurayin nan bai bai sha wahalar da sai da ya rude yaji auren ya fita kansa ba kafin yayi auren cikin karamin lokaci pip kawai kamar wasa shikenan sai yayi auren akwai wani mugun tunani da ake yi mun karanta shi a sociology wadanda wannan tunani ne ba na musulmi ba su a ra'ayinsu wai aure yayi tsada saboda suna ga idan yayi tsada zai fi kima wai mutum bai zai rika sakewa da wuri ba amma wannan ba gaskiya bane zamu ga auren iyayenmu da sauran kakanninmu da aka yi shekaru 50 baya can zamu ga sun fi karko ba a samun sake-sake a cikin su kamar irin auren rakin da ake yi yanzu masu tsada za a gama auren mai tsadan shekara daya ko kasa ma da shekara daya wasu watanni ma kaji an ci ayya mata dukan tsaya ko rota to kaga ina amfani tsadan ya sha wahala ya aure ta iyayenta sun sha wahala sun hada gaskiya da ƙarya sun aurar da ita ya sako ta duka kuma wallahi wahalar da juna muke cutar da juna muke yi mu maza muna dora kanmu abinda Allah bai dora mana ba gurin aure iyayen mata kuma su ma suna dora wa kansu abinda Allah bai dora musu ba ni dai a kare ni sani ban taba ganin wani littafi na fiqhu da yace wai baban yarinya shi zai siyawa miji wai gadon da zai kwanta da yarsa ba oh wannan al'adunmu ne har tashin mu shekara dan 20 bayan nan wasu aurarraki da aka yi a gaban mu ba abin da ya hada baban yarinya da sayan kujeru sayan gado sayan katifa me hada shi da wannan amma tun lokacin da muka karfafa maganan kayan aure cewa sai an kawo yarka akwati 5 6 7 8 ya kashe kudaden sa yayi kayan aure to shikenan wai ai abin da ka shuka shi zaka girba ko tunda yaje ya sha wahala yayi kayan aure yana zuwa in gelbge muku shi ma sai share muku ciki da falo tas shi ba ku zo ku cika masa kaga yake ya samu ba ku kasa shi wannan ba da za ku ce kar yayi wannan yayi mata yassara za ku yi mata yassara shikenan kun huta ya huta bai zai ta wahala sai ya kode gaba daya ba ya ci bashi ya hado can ya hado gabar da yamma kaga duka sauka shari'a ne shi yasa malamai suke cewa wai ita shari'an nan hanya ce idan mota tana kan hanyanta in dai ba wata kaddara ba bata cika yin hadari ba amma da ta sauka hanya za ta gamu da wani dutse da yafi karfin tayan ko ta samu wata bishiya da yafi karfin ta gimbirim shikenan sai ka ji an hadu to ma dama za a hau kan shari'a to fa shari'an nan ba shari'an wani addini bane illa addinin musulunci shi ko addinin musulunci addini ne mai sauki addini ne mai sauki ɗan uwa mu saukakawa kanmu in muka saukakawa kanmu sai muga sauki amma kullun ƙara tsananta muke shi yasa sai bu ita ganin tsanani tsananin ba wato ba a iya matsalan auren yake tsayawa ba a'a illolin da yake jawowa kuma wannan damuwa ce a'udhu billah sai dai mu yi ta addu'a ƴan uwa da kuma jan hankalin dai ba za a fasa ba damuwa ce da ta game duniya gaba daya damuwa ce da ta game duniya wallahi wannan matsalan ba wai iya Najeriya nan kare bane a har kasashen Laraba ta fi mamuni a can kasashen Larabawa saboda yanzu balarabe idan ya ga dan Najeriya jinjina masa yake cewa zaka iya samun dan Najeriya mutum da yana da mata hudu amma a can kafin ka samu mai mata biyu ma kai sai ka tona duk manya-manyan malaman mu limaman haramin nan matan su daddaye ne saboda auren mace biyu yana da wahala abinda zai aura maka mace daya a can zai anan zai aura maka hudu har da canji a yaba duk yadda muka ladan tashin a yadda muka takura kanmu muka ladan tashin to kaga wata fitina ce da wajibi ne lalle mu dauki mataki akan ta Allah subhanahu wataala ya datar da mu sannan abu na shida adaul amanati ba da amana tsakaninka da Allah da amana tsakaninka da bayin Allah dan amana iri biyu ce duk abinda Allah ya ce maka ya zama amana duk abinda Allah ya ce maka bari ya zama amana sannan amana tsakaninka da sauran bayin Allah da kake ainihin mu'amala tare da su sannan abu na bakwai attaqwa tsoron Allah Allah babban sinadari ne daga cikin sifofin da ainihin sabaki ba mutun aljanna innal muttaqina fi jannatin wa na'im innal muttaqina fi jannatin wa uyun sannan abu na takwas gaskiya Allah yana faɗa hadha yawma yanfu'us sadiqina sidquhum dole mutun ya zama mai gaskiya a cikin dabi'unsa da halayensa sannan na tara wato tuba dole mutun ya zama mai tuba wannan sune sifofi na shiga aljanna Allah ka tabbatar da mu ajiya mun tsaya akan wannan aya da take maganan gundarin yadda musulunci yake ma'ana mun san ginshikan musulunci kowa kuma yana iya kokari tauhidi sallah azumi zakka haji wannan ginshikan musulunci ne wato sune suka rike musulunci yadda kaga rufin masallacin nan da za a cire bangon yamman nan a cire bangon arewa a cire bangon kudu a cire bangon gabar akwai rufin zai tsaya Allah rufin bai tsaya ba to musul to wayannan cika-cikan musulunci to su sun rike musuluncin ne amma menene gundarin musuluncin gundarin musulunci shine kyautata dabi'a shi yasa muka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq yace Allah ya aiko ni ne dan in cika dabi'un girma da zaka yi sallah zan ba misali dai don mu gane girman abun da zaka yi sallah zaka yi tauhidi zaka yi sallah zaka yi azumi zaka yi zakka zaka yi haji amma ya zama baka da kyakkyawan hali to ba za ka samu aljanna ba saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an bada labarin wata mata duk wannan abubuwan tana yi amma tana cutar da makwabtanta annabi ya ce hiya fi nari tana wuta me yasa saboda tana cutar da makwabtanta Maulana Musa ibn Faidati Shehu Ibrahim Yasir Dallano yace duk sakonnin da Allah ya aika annabawa da shi daga kan annabi Adamu har zuwa kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan ka lura da shi abu biyu yake nuna maka na farko yana nuna maka ka yadda Allah ɗaya ne sannan na biyu yana nuna maka ka tausaya wa halittar Allah shikenan dole ka tausayawa halittar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ga ya mana cewa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqan wanda yafi dukkan mu'mine cikin imani shine wanda yafi su kyawawan halaye haka sai Allah ya fara da cewa wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a wato mummuna a kyakkyawa da mummuna kaga da kyakkyawan ma aka fara Allah ya ce kikkiawa da mummuna ba za su zama daya ba to yaya kamata kai idfa billati hiya ahsan wato kai gaggawa kai wacce tafi kyau idan an yi maka mummuna to kai ka saka da kikkiawa to shine ka nuna kafi wannan wanda ya maka mummunan sannan kuma ka koya masa cewa kikkiawan abu ake yi ba mummuna ba shine a gargashin wannan a malamai suke cewa musamman Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu yake cewa Allah ya yi umurni a cikin wannan aya cewa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da dukkan al'ummar musulmai wato wayannan abubuwa mu kula da su yace na farko ayat ta umurci annabi sallallahu alaihi wasallam bis sabri indal ghadabi wato da yin hakuri yayin da mutun yayi fushi wal hilmu wato da tsantsan hakuri indal jahali lokacin da mutun ya maka wauta idan mutun ya maka wauta to kai ka ainihin tsantsan hakuri a cikin mu'amala da shi sannan wal afu indal isa'ati da yafewa yayin da aka cutar da kai Abdullah bin Abbas yace fa idza fa'ala an-nasu dhalika asabahum Allah min ash-shaytan wa qada'a lahum aduwwahum duk wanda yayi wannan to Allah zai tsare shi daga shedan sannan kuma zai tonkwara masa makiyinsa kamar yadda zamu ji a cikin aya din Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana cewa madama mutum ya ainihin biyar da kikkiawa bayan mummuna da aka yi masa fa idzal ladhi bainaka wa bainahu adawatun sai ya zama wannan wanda kiyayya take tsakaninka da shi ka'annahu waliyyun hamim, zai zama kamar masoyi mai kunkunar soyayya. Wannan aya ta fa'idhal ladhi bainaka wa bainahu adawa, malamai suka ce ta saukane akan Abu Sufyan ibn Harb. Abu Sufyan ibn Harb mun sani shine madugun da ya jagoranci yakin Uhud, wato aka kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa ainihin farmaki, aka sha wahala saboda ya dau fansan abinda aka yi wa ƴan uwansa a wancan lokaci din kafirai a yakin Badar. Sannan shi ya jagoranci yakin Khandaq, wato Ghazwatul Ahzab, inda aka yi runduna ta mutum 5,000 suka tinkaro Madina suka zo wanda muka yi magana sa jiya din nan kenan na Salman al-Farisi. To nan ma shi Abu Sufyan shine jagoran wannan runduna din. To haka dai yayi ta yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama abubuwa marasa dadi, amma mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake mayar masa da shi, abinda Annabi yake mayar masa da shi shine kyautatawa. Yana daga cikin kyautatawar da Annabi ya mayar masa bayan munana wanda yayi wa Annabi, Annabi sai auriyarsa ita ce Ramlatu bintu Abi Sufyan, ya ga Sayyiduna Muawiya ibn Abi Sufyan. Ramlatu bintu Abi Sufyan, manzo Allah ya aure ta. Ranan da manzo Allah ya aure ta, wanda aka ce Najashi shi ya bada sadakinta saboda tana cikin waɗanda suka yi hijira zuwa Habasha kuma mijinta ya rasu, shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama don a kare imanin ta ya neme ta da aure. Najashi ya bada sadaki aka daura aurenta. An ce tun daga ranan Abu Sufyan ya zo ya samu ƴan uwansa kafirai ya ce shikenan Muhammadu ya gama da mu, ya zama surkin mu, ya za a yi yanzu yana auren kyata a ce kuma yau na da tukubi wai ina jagorantar mutane a je a yake shi, ai ban yi aikin hankali ba, ya gama da ni tun da ya auri yata ni, ya gama da ni. Diga nan ya fara sauke makamansa, diga nan kuma Annabi ya sa ya ci gaba da masa mu'amalar kyautatawa. Mu'amalar kyautatawa da Annabi ya masa shine mutum ne mai son shugabanci. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya rika bashi shugabanci, saboda mun san irin dagar da aka yi ta yi lokacin da aka yi sulhu Hudaybiya, kuma aka zo aka bata wannan sulhu din. Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shiri zai je Makka. Abu Sufyan shi ya zo shi har Madina yana neman mafaka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai bashi mafaka ba a wannan lokacin, saboda rashin bashi mafaka ba wai yana nuna an walakanta shi bane, a'a akwai alkhairin da ake masa tsammani nan gaba zai samu wanda yake fiye da mafakar. Da aka maganan zuwa Makka sai an je Makka kawai. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ranan da ya debo runduna zai shiga Makka a fathu Makka, runduna ta sahabbai 10,000. Wallahi dan ka gane wannan musulunci ya karfafa ne da kyawawan halaye ba da takobi ba. Lokacin da ake ta yaƙe yaƙin, kaga dai an gama shekara 13 na Makka ba a yi yaƙi ba. Duk ma yaƙin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi yayi ne wato domin kare kai kawai, amma ba wai a shirya domin kawai a je a yaƙi mutane a nuna an fi ƙarfin su ko wani abu mai kama da haka ba. Sai aka ya zama tun sai shekara ta biyu aka fara yaƙi, shekara ta biyu, ta uku, ta hudu, ta biyar, ta shida, wannan ƴan shekaru 5 din su ne aka yi yaƙi a cikin su. Su ma ana gama yaƙin sai aka zo aka yi sulhu Hudaybiya. Sulhu Hudaybiya ya faru a shekara ta 6. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya farlanta masa haji a shekara ta 5, ya taho Makka a shekara ta 6 ba tare da makami ba. Da ya zo Makka, kafuran Makka suka ce sam ba zai shiga ba, suka debo runduna za su yaƙi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Annabi ya ce ani ba yaƙi ya kawo ni ba. Karshe Annabi ya tura sahabbansa guda biyu, sahabinsa guda ɗaya Sayyidina Usmanu, saboda a lokacin an ce an buƙaci Sayyidina Abubakar ya je, sai ya ce ina, ai hankalinsa bai zai kwanta a nan ba, ga can abokan gaba da makamai kuma a ce ya bar annabi sallallahu alaihi wasallam bai nitsu ba yadda a hijira yake tare da shi ban ba ta ban ba ga shi ga annabi yace ai sakon bai isa bai bai zai iya nitsuwa ya bar annabi a bayan garin makka ya ce shi yana cikin garin makka ba annabi ya ji yogun sayidina umar yace to ya kai fa umar ko zaka je ce to ya rasulullah zan iya zuwa amma sharadin da zaka bayar ne kila ba zan iya bi ba dan bawo ya zaka ce duk wanda ya min magana kare mayar masa da martani duk wanda ya min kallon banza kare gwabje shi to kaga ni ko ba zan yi juran kallon reni ba duk wanda ya ga min bakar magana za ka amsa masa ai mun san yadda aka yakin Uhud ko bayan Abu Sufyan din nan dai da muke magana akan sa an suna tsammani sun kashi annabi sallallahu alaihi wasallama wato yaki ya lafa sai Abu Sufyan ya koma gefe yana cewa yana ga annabi da sahabbansa afikum Muhammad subhanallah sallallahu alaihi wasallam a cikin ku akwai annabi Muhammadu annabi yace kar a amsa masa akai shiru yace afikum Abubakar a cikin ku akwai Abubakar a wata riwaya afikum Ibnu Abi Quhafa a cikin ku akwai Ibnu Abi Quhafa annabi yace kar a amsa masa da yazo na uku yace afikum Umar ibn al-Khattab a cikin ku akwai sayyidina Umar dan Khattab kafin annabi yace kar a amsa masa yace akwai ina nan kuma ba ni kade ba duk wanda ka jira din ma suna nan ba mu mutu ba yace da ga rasulullahi ni bazan iya juran reni ba bazan iya kallon reni ba da ka waye ne zai iya wannan aikin a cikin sabon shine sayyidina Usmanu zai iya saboda saukin halin sa sannan nabi ko mai dukiya ne ka san ana tsoron mai dukiya ba duk dagan nan da ake ba fasa kasuwanci da bashi da mu'amalar bashi tsakani ba ba ya ma sun suka je ya shigo garin guduwa za su yi dan yana bin su bashi kaga ba maganan ya haƙi kenan to haka akai sulhu wannan sulhun da akai cikin sulhun wato annabi sallallahu alaihi wa alihi bana so in dauko maganan sulhun da fadi sosai an yi dokoki munana amma annabi sallallahu alaihi wa sallama duka yi hakuri da su wato don ya koya mana wani abu wanda wasu mu a yau suka gagara ganewa ita rayuwa kar ka zama baka da target mana baka da manufa baka da inda kake so ka cimma annabi bai taba gina rayuwa haka sakaka ba target ba dole tunda tana da iyaka to akwai target kafin ta kare dai na shirye ina fatan in iso abu kaza daga dokan farko suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koma bai zai shiga makka ba annabi ya ce na yadda kaga wannan cutarwa ne mutun yayi tafiyan kilomita 395 kusan kilomita 400 shine nisan tsakanin makka da madina amma ce masa bai zai shiga ba suka ce doka ta biyu baɗi za ka zo ka kai aikin umra nan ma kar ka wuce kwana uku mahaifarsa ce fa kar ka wuce kwana uku annabi ya ce na yadda suka ce duk wanda ya musulunta a cikin mu nan mu mutanen makka ya gudu ya koma madina wurinka ka koro mana shi kace ya dawo annabi ya ce na yadda suka ce duk wanda ya kafirce maka a can madina kuma ya fita musulunci ya dawo nan makka za mu rige kayan mu Ransayyidina Umar ya bashi haba ya rasulullah ya zaka bu suna haka annabi ya ce yale su akwai target suka ce to abun biyu ne wanda yake so ya shiga alƙawarin Quraishawa ya shiga wanda yake so ya shiga alƙawarin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sauran kabilun larabawa ya shiga annabi ya ce ta zauna me na ƙarshen shine target din sun annabi ya ce kun gama naku suka ce mun gama yace to ni sharadin da zan bayar ba mai yawa bane sharadi ɗaya ne rak zan bayar kun kawo naku biyar zan kawo nawa ɗaya sai mu yi sulhu akai dan bai zai a ce sulhu ne amma ku kadai ne kawai ku kawo sharadin ku ni ban kawo nawa ba ce to me sharadin ka annabi yace ba yaki shekara 10 tsakanina da ku suka ce mun yadda to shine target din daga shekara ta 6 zuwa shekara ta 8 da za a yi fathu makka cikin wannan shekara biyun ran da aka yi sulhul hudaybiya annabi ya zo da sahabbai 1400 ne amma a cikin shekara biyu kadai kaga dubu ɗaya da ɗari hudu ai bai kai dubu biyu ba ko amma cikin shekara biyu kadai da ba a yaki ba aka bada dama dan makka zai shiga madina dan madina zai shiga makka ana ta mu'amala ana wannan kikkiawan halin na musulunci anan aka samu sama da mutun 8000 suka musulunta don ka gane musulunci kikkiawan hali ne ya shigo da mutane ba yaki ba ran da annabi zai zo fato makka ya zo da sahabbai 10,000 ne kuma ya nuna wata hikima ta yaki ga mutanen makka shi ya san 10,000 ya zo da su amma su mutanen makka suna lissafin ya zo da mutum 100,000 ne saboda a dokar su a ka'idar su wato idan kaga fitila daya to yana nuna akwai soja 10 a wurin ma'ana duk inda kaga an kunna fitila yana nuna maka soja 10 ne a wurin dan haka annabi sallallahu alaihi wasallama a duk inda kaga an kunna fitila daya yana nuna maka soja 100 ne a wurin battalion daya kenan sai an samu battalion daya sannan sai a sa musu wuta guda daya to annabi sallallahu alaihi wasallama da yazo sai ya kare kaidan yace kowane soja 10 su sa wuta daya ma'ana duk inda ga mutum 10 a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama suna tsammanin mutum 100 ne to kaga yazo da 10,000 10,000 sau 10 ba nawa ba 100,000 ba dan haka da wannan suka yi experiment ne kuma ba su fi hannun shi experiment din da ya tabbatar yace to yanzu tunda annabi yazo fatu makka aje a duba aga fitila nawa suka kunna da ja sai aka kunna sun kunna fitila 10,000 sai duk su 100,000 ne kenan bai san cewa an yi masa hikimar yaki bane to daga nan fa sai yace kai babu abin da ya rige tsakanin mu da annabi illa mai sulhu da shi annabi da ya ji labarin haka sai ya dauki dattijo dan uwansa Abbasu babban manzo Allah yace masa to kaje ka na baka gadin Abu Sufyan duk ayarin da za su wuce ka zo ka tsaye da shi daidai mashigar makka ayarin da za su shigo ka rika nuna masa haka kuma aka zo aka aje Abu Sufyan yana ganin ayari yana wuce sai yana cewa Abdullahi yana cewa Abbasu kai lagat azuma mulku ibnu akika kai amma mulkin nan dan uwankan nan ya girmama sai ce haba kai bal innaha nubuwa ba mulki bane annabta ne shi yana dauka mulki ne da aka shigo garin makka suka ga dandazon sahabbai gashi annabi ya ga sahabbai yace to duk wanda zai shiga garin makka ya cire damtsan sa na dama ma'ana ihramin da zai sa ya zama damtsin sa na dama yana waje sannan idan aka zo dawafin farko da za a yi sawu uku a wata riwaya a shigowa maganin makkan gaba daya a shiga garin ana 440 gib 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 ce kai wannan fa duk wanda suka gamu da shi fa zai share ba daga nan tsoro ya fara kama su za a fara buya sai annabi ya ce to ga doka dan kaga kikkiawan hali mala annabi ya ce to man dakala baitahu fa huwa amin duk wanda ya je shiga gidansa bai zo dagan nan ba ya kubuta wanda ya shiga gidan Abu Sufyan fa huwa amin shine gabar shine yakin da annabi ya masa duk abin nan da yayi na cutarwa a baya annabi ya ce to na bashi amnesty duk wanda ya shiga gidansa ma ya kubuta to sai ga idan da yana tunanin in ya musulunta bai zai samu girma ba to yanzu gashi bai musulunta ba ma an bashi girma daga nan sai zuciyarsa ta kama karaya zuciyarsa ta fara karaya karshe kawai Abu Sufyan ya miƙa wuya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zama musulmi ya zama na hannun daman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bayan da maki ne haka nan mutanen makka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya saka musu kikkiawa da mummunar da suka yi me ya saka musu sun hana shi zaman makka sun kore shi bayan ya je madina ba su bar shi ba shekara 5 suna zuwa suna yakin sa ya zo zai shiga makka sun hana shi yau gashi ya shigo makka da karfi annabi ya ce to duk aje a tattaro kangararrun kafiran gaba daya a kawo su gaban sa aka je aka tattaro su aka kawo su gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sai ya tambaye su to yanzu ma tazunnuna anni fa'ilun bikum me kuke zamanin zan muku? Suka ce a ai akun karimun ni ibnu akin karimin, kai dan dan uwan mu ne mai mutunci, dan dan uwan mu mai mutunci. Annabi ya ce tab ayye ku za ku ga mutunci, idhabu fa antum mutlaqa, ku je dai an yafe muku. Sallallahu alaihi wa alihi wasallama, annabi bai taba rama mummuna da mummuna ba, ya tabbatar kai makiyinsa ne, amma abin da zai maka shine kyauta, yana ma kyauta har wannan kiyayyar ta ainihin koma wato soyayya. Da haka fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun, duk wanda kiyayya take tsakaninka da shi to zai zama ka annahu waliyun hamim, zai zama kaman ainihin masoyi mai kunkunan soyayya. Amma Allah ya ce wa ma yulqaha illa alladhina sabaru, babu wanda suke rabauta da wannan hali sai wanda suke da hakuri, sai wanda suke da hakuri. Wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim, babu wanda za su iya ainihin irin wannan hali sai wadanda Allah ya ba su rabo mai girma. To kai ma ka nema mana ka samu wannan rabo mai girma din, ma'ana sai ka zama mai hade fushi, sai ka zama jarimi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin wani hadisi, yana cewa laysa shadidu bisura'a, wato ba mai karfi bane wanda yake kama mutane ya kama wannan ya kayar, ya kama wannan ya kayar. Yace innama shadidu, yace mai karfi shine man yamliku nafsahu indal ghadabi, wanda yake iya mallakar ransa yayin da ya fushi. Da haka mu zama masu hade fushi, hakuri ne kadai zai sa ka mutun ya maka mummuna kai ka saka masa da kyakkyawa, wanda in kai haka to ka zama daga cikin masu hakuri wanda Allah zai ba su lada ba tare da lissafi ba, sannan ka zama ma'abocin rabo mai girma. Wai ma yanzu ganna ka Allah subhanahu wata'ala ya san abin da yake faruwa. Ka san aka maka mummuna rai na baci ko? Shi kuma bacin ran nan daga ina ne? Daga shedan ne ko? To sai Allah ya kawo, to yake kawo ainihin magana kan shedan. Allah ya ce wa imma yan zagannaka minash shaitani nazgun, idan wa imma yan zagannaka shedanu minash shaitani nazgun, idan ainihin wato wa imma yan zagannaka nazgun minash shaitani, ko idan wani waswasi ya zo maka na daga shedan a lokacin da kake yunkurin ka hade fushin abun da aka yi maka, karama kyakkyawa da mummuna da aka yi maka, dole shedan zai zo ce haba kamar kai amma irin kaza ka bari, ai ya zama reni ka dau mataki kawai. To in irin wannan mummunan tunanin ya zo maka na cewa kar kai hakuri, kar ka hakura, subhanallah, Allah ya ce to abinda za ka yi fasta'idh billah, ka nemi wato tsarin Allah subhanahu wata'ala da shedan din nan. Innahu was-sami'ul 'alim, Allah ku shine mai ji masani, shine mai jin abinda bayansu suke aikatawa, shine kuma masani da dukkan abinda bayansu suke aikatawa. Da haka ba tsaya za ka yi kace za ka yaki da shedan din ba. Malamai suna cewa shi shedan kare ne a fadar Allah. Yanzu da Allah idan ka zo ka gidan wani mai dukiya yana da irin wannan manya-manyan karnukan, suka yi ya suka fado kanka tube gare za ka yi kace bari kai fada da su, aka kira mai gidan sai su ganka da mai gidan, da sun ganka da mai gidan to shikenan hankali ya kwanta, ba za su wannan ba, ba za su yi to wannan tunda mai gidan su ya san ka, to baka da matsala, ba za ka zame masa barazana ba, ba za ka zame musu barazana ba. Da haka sai ka nemi tsarin Allah daga sharrin shedan, ma'ana ka yi abubuwan nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Matakin farkon da ya fara cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim, sannan mataki na biyu idan kana magana kai shiru, ma'ana lokacin da ranka ya baci kenan, sannan idan kana tsaye ne ka zauna, idan kana zaune ne to ka kwanta, idan wannan dukka ga ya gagara to kai alwala, saboda shedan an yi shi ne daga wuta, ita kuma wuta babu abin da yake kashe ta in ban da ruwa. Wannan su ne matakan da za ka yi, daga nan sai ka ga ka samu sauki. Aka ce saboda sharri irin na shedan, wato ba maganar lokacin da ranka ya ɓaci ba, ma a'a har lokacin da za ka yi gana da Allah ma shedan sai ya yi ƙoƙarin ya kawo maka wasu wasi a wannan lokacin, ma'ana shi ne cikin sallah. da haka sai ya zama duk lokacin da mutum zai yi sallah wajibi ne ya nemi tsarin Allah daga sharrin shedan ma'ana in zai karatun sallah kenan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito wanda kuma Imam Ahmad da Imam Tirmidhi suka ruwaito daga Abi Sa'id al-Khudri suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya tashi sallah bayan yayi kabbaran harma kafin ya fara karatu yakan ce a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi annabi yakan fadi wannan kafin ya fara karatu amma a boye a wata riwaya ma aka ce yakan yi bismillah din a boye kamar yadda ita nana Aisha ta ruwaito shi yasa zaka ji wani idan zai karanta zai fara karatun sallah zai fara da alhamdulillahi rabbil alamin a bayyane baya farawa da bismillah amma mu muna rike da hadisin Abu Hurairah radhiyallahu anhu kuma wanda Imam Shafi'i ya karfafa shi cewa lallai bismillah aya ce ta farko a cikin Fatiha maganan boye ta bai zai yi ba amma zaka yi a'udzunka a'udzu billahi minash shaitanir rajim amma idan ka zo ka wato zaka fara karanta Fatiha to zaka fara da bismillahir rahmanir rahim a bayyane lalle mu kula da wannan dan a da yawa an samu rudu na karatu mutane ba sa tambaya sannan kuma ba sa karatun wani sai ya dauka in ana sallah ba a bude sallah da a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sai ya dauka kawai da kai kabbara alhamdulillahi zaka fada a'a ay alqur'ani zaka karanta wa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billahi minash shaitanir rajim idan zaka karanta alqur'ani to wajibi ne ka nemi tsarin Allah subhanahu wa ta'ala daga sharrin shedan jefaffe nan ne zai zama ya guje ka ka samu ka karanta abin da ya kamata ka karanta sannan irin wannan aya ko yin ayoyi da muka karanta yau na magana kikkiawan hali akwai irin su a cikin suratul a'rafi Allah yana cewa kudhil afwa wa amuru bil urfi wa arid anil jahilin ya rasulullah sallallahu alaihi wasallama ka riki yafiya sannan ka riki umurni da kikkiawan aiki ka kauda kai ga barin jahilai wa in ma yanzu gannaka minash shaitani nazgun fasta'iz billah idan wani waswasi ya zo maka na daga shedan kai wanin nan ya muna na mini ya kamata in rama ko sau daya Allah ya ce kar kai haka fasta'iz billah ka nemi tsarin Allah kawai innahu sami'un alim kamar yadda Allah ya tanya fada innahu as-sami'ul alim nan kuma sai ce innahu sami'un alim babu ma'rifa ma'ana Allah mai ji ne wanda jinsa bai da iyaka alimun ne masani ne wanda sanin sa bai da iyaka na'am
wa min ayatihi al-layl wan nahar wash-shams wal-qamar la tasjudu lish-shams wa la lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahum wasjudu lillahi alladhi khalaqahum
yanzu kuma wayannan ayoyi za su sake dawowa dai kan irin al'adan surar Makka da muka sani na fadan dalilai da alamomin da suke nuna samuwar Allah subhanahu wata'ala domin jan hankalin waɗanda ba su yi imani ba masu bautar gumaka su gane cewa akwai Allah kuma Allah nan guda ɗaya ne alalahul khalqu wal amru dan haka tunda shi ya halitta halittar nan tasa ce khalqan wa milkan wa abidan halittar sa ce wato sannan mallakar sa ce kuma bayin sa ne tunda shi ya halitta to ai shi ya kamata a bauta afa man yakulu kamar la yakulu shin wanda yake halitta da wanda bai halitta ba za su zama daya bai yi ba eh wannan mashin din na wane ne nasa ne misali ko iya mallaka kadai ba ma maganan halitta ba sai aka ce amma wani ne wai daban zai rika bada umurni kuma akan mashin din kaga bai zai yi ba eh kamar mota ne dai a ce ga direba amma na gefen da yake zaune shi zai ce a to takabirki a to takakala aka zai yi ai bai zai yi ba eh bai zai yi ba tukin ba inda za a ji dan haka dole sai ya zama wanda ya zama mallakar sa ce wanda yake yake ainihin gudanar da halittar to shine zai fadi yadda za a yi da halitta din ayoyin da suka wuce wasu malamai suka ce daga malaman tafsiri suka ce an soke su saboda wato kafin wannan an kawo su ne kafin ai umurni da yaki amma lokacin da aka yi umurni da yaki ma'ana an ci gaba da yakan kafirai a duk lokacin da suka yi abin da bai dace ba don haka za a dawo maganar tauhidi da nuna ainihin wato alamomin samuwar Allah subhanahu wata'ala da kuma wato kadaitakarsa subhanahu wata'ala da kuma hikimarsa na cewa lalle akwai shi subhanahu wata'ala Allah ya ce min ayati yana daga cikin alamomin da suke nuna akwai Allah da ikon Allah da karfin Allah da buwayar Allah da hikimar Allah al-lailu wan naharu Allah sai ya fadi abu hudu na farko dai al-lailu dare na biyu wan naharu da yini na uku washamsu da rana na hudu wal qamaru da wata malamai suka ce to wannan hikimar shine zaka ji yanzu yau dinnan da yau ba muna juma'a ba sai a ce daren asabar eh saboda duk inda Allah zai ambaci dare da yini to yakan fara ambatan daren ne daka dare shi yake fara shiga kafin yini ya shigo daka yanzu a daren nan ba daren juma'a muke ba a ranan juma'a ta kare da faduwan ranan juma'a din ina fata an fahimta da zarar rana ta fadi ranan juma'a to daren da aka tinkara daren asabar ne ina fata an fahimta duk inda Allah yulijul laila fil nahari wa yulijul nahara fil laili Allah shine yake shigar da dare a cikin yini shigar da yini a cikin dare da haka duk inda Allah zai fadi wayannan ainihin alamomin nasa dare da rana to sai ya fara kawo maganar dare kafin ya kawo maganar rana sannan Allah shi ya halicci rana kuma ya halicci ainihin wata da haka la tasjudu lishamsi wala lilqamar kada ku yi wa wato wata sujada kada ku yi wa rana sujada la tasjudu lishamsi kada ku yi wa ainihin rana sujada wala lilqamari kada ku yi wa wata sujada wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna ku yi sujada ga Allah ubangijin da ya halicci rana da wata din in kuntum iyyahu ta'buduna in dai kun kasance da gaske shi din Allah subhanahu wata'ala za ku bautawa ai bidiyu kubar wato mahalici ku kama halitta ba ita ai su ma duka bayi ne na Allah dare da rana din duka suna bin umurnin Allah ne subhanahu wata'ala da ba dan suna bin umurnin Allah subhanahu wata'ala ba in an fara dare ba iyaka ba inda za a tsaya in an fara rana ba iyaka Allah yana tambayan mu yanzu in ja'ala Allahu alaykumul layla sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allahi atikum bidhiya qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykumul layla sarmadan ila yawmil qiyamati Allah yace don ka gane cewa Allah shi yake juye kowane irin yanayi Allah yace da zan tsaye da daren nan ta tafiya dare dare a ranar tashin alkiyama wai za ku nemo ya dawo muku da hasken rana babu qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykumul nahara sarmadan ila yawmil qiyamati man ilahun ghayru Allahi atikum bilailin taskununa fi idan Allah ya maida abun duk yini ne rana ne zalla waye za ku nemo ya kawo muku yinin da za ku iya daren da za ku iya hutawa a ciki babu kuma Allah ya ce malamai suke gaya mana suka ce kaga wani irin hikima ta Allah a cikin kawo dare wato da kuma kawo rana ba irin yadda yan nefa suke mana bane masu aikin nefa sai hakuri eh ba irin yadda yan nefa suke ba da a ce radda dare da rana suke canjawa yadda yan nefa suke mana ne da duk mukanci kawai kuna kallon wuta sai ai dip sai a dauke ta baka ankara ba kawai dip sai ga wuta ya dawo ah duk mukancewa zamu ya Allah yake idan za a fara daren da muka fada shine a gaba to sai a fara da inuwa duk inda ranan ta wuce sai rika ba da inuwa kaga inuwa yana ba da duhu inuwa 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 shikenan har ranan ta sauka sai zama ranan ta gama sauka amma har yanzu daren duhun bai yawa sosai ba a hankali duhun yana shiga har duhu ya mamaye ko ina to haka idan za a shigo da ranan kuma nan ma ba dau kamar yadda ake dawo da wuta zamu ga wannan rana ba a'a sai a fara da alfajirul kazibu ma'ana alfijir din nan na ƙarya wanda yake fara bayyana kafin na gaskiyar daga nan sai a zo alfijir sai a zo alisfarul a'la shikenan sai ka gari ya dan fara dan haske kadan 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 har ranar ta fito ma ba tare da an ankara ba wannan hikima ce ta Allah subhanahu wataala yake juya wayannan ainihin ayoyin nasa to ai Allah subhanahu wataala shi ya fi cancanta abautawa kuma kowanne a cikin su yana da amfanin sa Allah yana cewa waja'alna an-nahara ma'ashan ko waja'alna al-layla libasan waja'alna an-nahara ma'ashan Allah yace waja'alna al-layla libasan mun sanya muku dare wato dan ya zame muku sutura rufin asiri ne shi dare sannan waja'alna an-nahara ma'ashan mun sanya yini kuma a matsayin lokacin neman abinci eh zaka iya neman abincinka da rana mana za a fita a yi ta buga-buga a samu kuma musamman sammako manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ga wanda suke sammakawa da sassafe mana wurin fita neman arziki sannan wannan ainihin dare da yini yana ƙara muku amfani wurin gane lissafin wato ibadunku na addini tunda ibada akwai ibadar da ake yin ta sau ɗaya a shekara nan baya samuwa sai an samu dare an samu yini sai ibada kwana ɗaya in an samu kwanaki bakwai sai ibada sati ɗaya in an samu sati huɗu sai ibada wata ɗaya in an samu wata sha biyu sai ibada shekara ɗaya to wannan dama Allah yana faɗa a cikin can suratul Isra'i Allah yana cewa famahauna ayatal layli ku waj'alna wa min famahauna ayatal layli waj'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu fadlan min rabbikum wa lita'lamu adada sinina wal hisab Allah yace yana daga cikin amfanin dare da yinin nan da rana da wata din nan ita rana an barwa ita yini ita kuma wata an barwa ita dare Allah ya ce to duka wayannan nayi su ne lita'lamu adada sinina wal hisab dan ku rika sanin adadin shekaru ku san lissafi ma'ana ga mata masu ainihin jinin haila da mata da aka sake su da mata masu shayarwa da ibadunmu na addini da maganar rubuta bashi da jingina da sauran dukkan mu'amalolinmu na yau da kullum muna buƙatan dare da rana za mu dakata a wannan wuri amma zan rufe da wani baiti na wani mawaki da yayi shi a matsayin darasi yace to fa mu kiyaye wannan dare da rana saboda innal jadidaini idza mastawlaya ala jadidin awlayahu lilbila wayannan sababbin guda biyu duk lokacin da suka matsa suka yi ta kewayowa akan wani sabo wallahi sai sun mai da shi tsoho subhanallah jaririn da aka haifa yau da daddare inda zaka bashi dama yayi magana in kace masa akai ai akwai wani yanayi da za a zo sunan sa hasken rana zai ce ha ba ƙarya kace shi duhun nan kawai zai dauka ya sani haka jaririn da za a haife shi da ranar da za a tambaye shi yayi magana in kace masa akwai lokacin da ranar nan ma za ta fadi za a yi so wani duhu wai sunan sa duhun dare zai ce ma to wannan jaririn in dai duhun nan da hasken nan suna bibiyan sa to wata rana sai ka gan shi da farin gashi yayi furfura don haka mu kiyaye an ce kowace rana maulana musa ibnu faidati shibrahim ya sadaranu ya kawo mana cikin wani tafsiri yace kowace rana ta zo tana mana gargadi ko ka sani ko baka sani ba ta kance maka tofani yau sabo ne dau a wurinka kuma zan yi shaida akan duk abun da kake aikatawa ina roƙonka ka taimake ni ka taimaki kanka kai abunda ba za ka yi Allah wadai da shi ba in na tafi ba za ka saki gamuwa da ni ba sai ranar tashin alkiyama shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man istawa yawmahu fa huwa maqbunun duk wanda jiyansa yau din sa ta zama irin jiyansa yayi asara Allah ya kiyaye mu wai so ake yi kullun ka rika samun ci gaba kuma ci gaban ya zama na addini ƴan uwa ba na duniya ba wannan ci gaban duniya ka ai raguwa ne ina fata an fahimta Allah ya datar da mu muna sanar da ƴan uwa wanda suke samun daman zuwa tafsirin mu na Qur'ani za mu fara shi gobe insha Allah ta'ala karfe 10 na safe a masallacin iji dalibi bakin kasuwa lalle akwai ƴan uwanmu masu bukata ta musamman ma'ana kurame mukan gabatar musu da tafsiri a ranakun asabar da lahadi kawai a can masallacin iji dalibi karkashin wannan kungiya ta mu ta fitiyanul islam lalle mun fara wannan aiki kusan shekara uku kuma ana samun nasara bari ma an samu wata ta musulunta lalle kuma suna sauraro kuma suna karuwa saboda al'umma suna barin su kaga mu ma nan tafsirin ake amma babu inda da kurma anan ba zai gane me ake ba saboda babu mai fassara masa tafsiran da kuma ake samu masu fassarawan kurma me zai samu daman ya shige da kallon mai fassarawan ba dan haka sai zama aka yi wannan tunani a karkashin jagoranci malam baban gida Allah saka masa da alkhairi aka shirya musu wannan tafsiri din ana zuwa su ya su ne da masu fassarawa mu ko muna ta magana suna ainihin fahimtar addinin su domin a gudu tare a tsira tare wannan karatu Allah ka sa mu fara shi lafiya Allah ya jikan marigayen mu Allah ya sada mu da alkhairin duniya da lakira Allah ya tsare mu da sharrin duniya da lakira in ba manta ba insha Allah gobe za mu yi magana kan sunnonin damuna don ga damuna ta fara mana sallama Allah ka sa ta zama mai albarka Allah ka ba mu ruwa da zai raye birane ya ainihin taimaki bayi ya shayar da bayi ya raye birane annan tsada da ake ci Allah ka mana saukin sa Allah ka karba mana ibadunmu Allah ka tsare mu da sharri duniya da lakira samarin mu Allah ka taimake su wanda ba su da abin yi Allah ka hore musu abin yi masu karatu Allah subhanahu wataala ka taimake su sa gama lafiya albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya Allah ka kiyaye mu da sharri duniya da lakira Allah ka sada mu da alkhairi duniya da lakira duk wanda yake cikin wani kunci na bashi ko na damuwa Allah ka yaye masa Allah ka kiyaye mu da abin da muke gudu muke tsoro albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fatiha da salatul fati bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin allahumma salli ala sayidina muhammadin al-fatih lima aghliq wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi haqq qadrihi wa miqdaril azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin